Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a can a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma Niya FM duka a Nijar, sai kuma kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safidan Tsadi Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmed.
Masu sauraro, a yau Laraba 14 ga watan Yunin shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari,
za mu yi magana ne akan yadda kudin kujerar zuwa aikin haji ta yi tashin gwauron zabi.
Mutanen gari sun bayyana yadda suka ji lamarin yadda kujerar ta maka ta haure ta kai har miliyan 1.5 ko kuma da 500,000 da ma ɗan wasu mutsamutsai a kai.
Mun san da cewa al'amari ne na rayuwa, dukkan wanda Allah ba ikon ya je, ko da nawa za ta kai sai Allah ya ba shi iko kamun Allah ya anshi rayuwa ta.
Shi aikin haji ba wani aiki bane ba wanda gwamnati za ta sanya guri don ta samu ta dukiya a hannun talakawa, illa dai ta taimaki talakawa.
Game da wannan al'amarin na tashin kudin zuwa haji, yana da kyau gwamnati ta duba da idan rahama.
Suma wakilan jama'a a siyasance da ke majalisar dokoki da ta dattawa sun ke kasa-kasa sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Majalisar Dattawan Najeriya ta bai hukumar alhazan kasa umarni na ta rage kudin kujeran aikin hajin bana.
Kudin da aka sa yayiwa kuma ba wai dan yayiwa kawai bane, a'a, gwamnatin tarayya ce take daukar alhazan nan ta kai su, kuma alhazan suna biya kudin su. To mun duba kuma akwai kamfani ko kamfaninnuka da suke daukar alhazai dan kansu, kudin da suke caza su kai mutum maka su bashi masauki su bashi mota bai fi miliyan 1.2 ba. Babu gwagwarmaya na kokawar dawa da tafiya.
Dan Iyama sai da ya tufa albarkacin bakinsa, sannan za mu tattauna da Ubamana, kakakin hukumar aikin haji ta Najeriya, wato Hajj Commission.
To yanzu bari mu fara da amsoshinku da kuka aika mana tambayar da muka muku na yadda kuke kallon wannan lamari na karin kudin kujerar zuwa aikin haji.
Sakon farko daga Ado B Liman Ado yace wannan al'amari sai dai addu'a kawai, amma duk inda tashin hankali ya kai tabbas wannan lamari ya wuce mai karamin karfi, sai dai hakuri. Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kawo mana saukin wannan lamari, amin.
Sai Baba Ganna Alhaji Isa da Masak yace yau da gobe dangane da wannan karin kudin kujerar hajin bana, gaskiya mu babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya sa hakan ta zamanto ita ce alheri wa kasar mu da mu talakawa baki daya, domin kuwa kaddara ta riga fata.
Sai Ismail Abdullahi Sarki yace a gaskiya yau da gobe bai kamata a ce kamar kasa Najeriya a ce wai talaka bai da ikon biyan kudin aikin haji ba.
Sai Yahuza Abubakar Gora yace salam yau da gobe, a gaskiya karawa kujerar haji kudi abu ne wanda ya zo ma mutane ta bazata, kasancewar mutane na kukan rashin kudi duk da cewa darajar naira ta fadi. Saboda waɗannan kudin idan ka kwatanta su da lokacin baya zaka ga na baya sun kai su yawa. Mu dai kuma miye muna fatan Allah ya sa ai aikin haji cikin kwanciyar hankali da nasara.
Sai Tusi Master Kaura yace assalamu alaikum yau da gobe, a gaskiya wannan karin kudi bai yi ba saboda ba kowa ke da halin su ba, akwai wanda biya masa aiki, amma yanzu hajji ta zama ta masu kudi talaka ba zai iya ba. Roko na shine a rage kudin ku tashi lafiya.
Sai Ahmad Ibrahim A Tijani yace gaskiya rashin adalci ne na shugabannin hukumar, dan masana sun faɗi cewa kudin da aka sa yayi yawa kuma akwai yadda za a yi a rage.
Sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa tace gaskiya karin kudin kujerar hajjin da hukumomin kasar mu suka yi abu ne wanda san bai dace ba idan muka yi la'akari da matsin tattalin arziki da ake ciki.
Sai Baba Ganna Alhaji Nuciyawa Chakal yace assalam shirin matasa yau da gobe, a gaskiya ƙara farashin kudin aikin hajjin bane da hukumar aikin haji a kasar mu Najeriya ta yi samsan bai dace ba saboda kudin yayi yawa sosai kuma wallahi ba kowa ne zai iya biyan waɗannan makudan kudade ba
sai Bilkisu Madassar ta fara balewa tace yau da gobe sai Allah ya na iya da abin da yafi karfin wuta inji kishiyar konanniya haba gwamnatin Najeriya ai kuma kun san karin kudin aikin haji a wannan lokaci da mai karamin karfi yake fama da rayuwa bai dace ba ko kadan
sai Usman Usman Kirfi yace bai dace ba kuma zai hana da yawa zuwa aikin haji ya kamata gwamnati ta gaggauta rage kudin duk da cewa dalilin da yasa suka kara kudin aikin wa saboda an sama wa alhazai masaukai kusa da harami amma ni ban gamsu da wannan dalili ba kamata ya hukumar alhazai ta tuntubi maniyyatan kafin ta yanke hukunci
sai Wadayi Nusa Kauru yace yau da gobe a gaskiya wannan magana na kara kudin bai matalaka dadi ba saboda yawanci ba za su samu damar zuwa ba to Allah ya sa gwamnati ta duba ta kuma rage kudin amin
Yunusa Bala Soko Yuzain yace a gaskiya karin kudin aikin haji ba karamin gallazawa bane ganin yadda kudaden suke wahalar samu ya kamata gwamnati ta kyakkyawan duba akai
sai Mariya M Aliyu tace tsabage rashi imani ne da tausayi dole dai wai talaka ya gane ba dan shi ake ba haji dai kiran Allah ne iya kiraka daga rakiya ma sai ka ganka a harami Allah ya kira mu ya ba mu ikon biya amin
Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe a gaskiya ni kam na gamsu da dalilan da yasa a bana aka samu ƙarin kashi 50 cikin 100 na kuɗin kujerar aikin hajjin bana da shugaban hukumar alhazai yayi a gaskiya shugaban yayi bayani tiryan na kuɗin da ma yadda za a kashe kuɗin cece ku ce da korafi wannan dama ɗabi'ar dan Najeriya ce a duk wani lamari Allah ya sa ai aikin haji lafiya
sai Husaini Abba Dambam yace to mu dai fatan mu shine hukumar alhazai za ta yi la'akari da halin da ake ciki na rashin kuɗi wajen rage wannan kuɗi kamar yadda majalisar dattawan Najeriya ta ce
sai suwaye ba Aliyu Abubakar tace gaskiya abin sai an duba saboda abin ya wuce tunanin duk mai tunani
sai Suleiman Ibrahim yace bai dace ba ya kamata gwamnati ta janye hannunta tunda ba wani sauran tallafi da za ta bayar kowa tasa ta fishe shi wannan kudaden sun yawa a can kuma ba masaukai ingantattu abinci sai a hankali
idan muka koma shafin mu na Twitter @smelengelenge yace matsala ce babba da aka danganta da matsalar canjin kudaden waje muna roƙon gwamnati ta saki duba al'amarin dan talaka ya samu zuwa aikin haji
at Abdurrashid STBW yace gaskiya babu tausayi ko kadan a cikin wannan al'amarin
sai daga ƙarshe at Ahmed Umar 6964 yace bai kamata a ƙara ba saboda masu karamin karfi
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni Wakilin mu Hassan Maina Kaina a Abuja ya kewaya don jiyo mana abinda mutanen gari ke fada da bakin su game da haurewar kudin zuwa Makka da ya kai sama da miliyan 1,500,000.
Assalamu alaikum. Sunana Yakubu Yusuf. Game da wannan al'amarin na tashin kudin zuwa Haji yana da kyau gwamnati ta duba da idan rahama. Dalili da cewa masu son zuwa hajjin nan zai kasance mafi yawanci mutane masu niyya ne kuma suna ɗauka abin da yake ibada ce wadda ta zama wajibi ga wanda Allah ya ba iko to ba kowa bane yake da daman samun kuɗi haka da yawa abu ya canza sosai daga kan kuɗi idan aka lissafa game da shekaran da ta wuce abu ne ya tashi sosai to ya kamata su dubi wannan abin da idan rahama don su tausaya ma masu zuwa aikin hajjin nan
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Zakariya gwamnati dai kada ta taimaka ma talakawa a dan rage kudin farashin saboda a dan samu mutanen da su bada gudunmawa na zuwa ajin halaita makama
assalamu alaikum sunana Nura Kabir mun san dai cewa al'amari ne na rayuwa dukkan wanda Allah ba ikon ya je ko da nawa za ta kai sai Allah ba shi iko kamun Allah ya shi rayuwa ta to shawaran mu duka ga gwamnati muna fata Allah ya sa roƙon da muke yi ya isa gurinta muna kuma neman taimako kamar yadda muka san cewa gwamnatin nan tana adalci bakin gwalgwadan ikonta kuma muna roƙon ta Allah ya sa ta ji kukan mu a sauƙaƙa wannan al'amari domin dukkan musulmi da Allah ya sa yake da gurin zuwa wannan ƙasa mai tsarki shi ma ya samu damar da ya je sauke fararin da Allah ya dora mai
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Tanim Kabir Jaza gaskiya game da wannan tsanani da yake ƙara faruwa a ƙasa ta Najeriya abin zamu iya cewa babu dadi sakamakon shi aikin haji ba wani aiki bane ba wanda
gwamnati za ta sanya guri don ta samu wata dukiya a hannun talakawa illa dai ta taimaki talakawa. Amma abin da kowa da kowa ya sani cewa shekarar da ta gabata abin da dan sauki-sauki in an danganta shi da abin da ya faru wannan shekarar. Saboda haka muna nuna kamar yadda abin da muka sani shi ne, muna fatan gwamnati za ta taimake mu ta tausaya wa talakawa ta sassauta mu mutane wannan halin da ake ciki.
Sunana Saba Imam Gashwa. A ra'ayina na game da farashin aikin hajji na kira gwamnati tarayya gwamnati da talakawa suka zaba da duba wannan farashin yayi tsada wato bi da dauka talakawa da mu fiye masu zuwa aikin makana na filigree kutare ne talakawa.
To bayan kokowar da mutane suka yi, bari mu waiwayi wani rahoton da wakiliyar mu Madina Dauda ta aiko.
Majalisar Dattawan Najeriya ta bayar hukumar alhazan ƙasa umarni na ta rage kuɗin kujerar aikin hajin bana. Daya cikin waɗanda suka kawo ƙudurin a zauren Majalisar Dattawa, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya, ya yi bayanin cewa tuni har wasu waɗanda suka yi biyan asusu da hukumar alhazan ta buɗe sun fara janye kuɗaɗensu. Ga Sanata Kabiru Gaya da ƙarin haske.
Kuɗin da aka sa ya yi wa, kuma ba wai don ya yi wa kawai ba ne, a'a, gwamnatin tarayya ce take ɗaukar alhazan nan ta kai su, kuma alhazan nan suna biya kuɗin su. To mun duba kuma akwai kamfani ko kamfaninnuka da suke ɗaukar alhazai dan kansu, wanda suka ga dama su biya ta hannun kansu ko hannun gwamnati kamfani. Kuɗin da suke caza su kai mutum maka, su bashi masauki, su bashi mota bai fi miliyan 1,200,000 ba. Caza kuma za su dawo ba hayaniya, za su babu hayaniya, babu gwagwarmaya na kokowar dawowa da tafiya. Amma sai gashi alhazanmu da za su tafi ga gwagwarmaya, ga hayaniya, wai abinci ma ba su zai. Mutum yana diabetes, ya zaka bashi abinci, wani irin abinci zaka bashi? Su tsarin nan wannan duk bai taso ba. Hanya ce ake nema waɗansu samu kai hanyar abinci su bada kwangila a cuci alhazai. So da kuma ce mu ba mu yadda ba, lalle ne a rage kuɗin nan a dawo yanda ya kamata ga alhazai.
Shi kuwa Sanata Mustapha Bukar Madawakin Daura ya ce ana iya samun mafita kan abubuwa da suka sa kuɗin kujerar ya tsada.
Dalili ba a wuce wata uku ko huɗu ba, shi chairman na hukumar alhazai ya fito ya gaya ma duniya, ya fira da yan jarida cewa kuɗin haji na bana ba zai kai na bara ba. To kuma a lokacin nan dala tana wajen naira 500, yanzu gashi ta zawo ƙasa da haka. Amma kuma sai gashi an fito da wasu kuɗaɗe wanda suke muna ganin ba a yi wa mutane adalci ba, ko muna ganin ba a bi tsarin da ya kamata a ba kafin a faɗi wannan kuɗi da zai kamata a biya. Shi yasa muka kawo wannan ƙuduri, muka kira gwamnatin tarayya ta tsaya ta sake diba wannan al'amari. Na farko kuɗin jirgi, na biyu kuɗin wurin zama da ake kama a Makka da Madina, na uku muna maganan wani shiri da aka shigo da shi na ba mutane abinci. Yanzu wanda ya tafi masallaci an ce za a raba abinci, ai ba hotel bane ko kuma ba ɗakin kwanan ɗalibai bane, a kuma mutum yana dama ya sai irin abincin da yake so ya ci, wani azumi ma zai yi. To sai a ce dole sai an bashi abinci ne, kuma a ce a ci da mai kuɗi? To muna ganin gaskiya ita hukumar alhazai akwai abubuwan da ya kamata a gyara a kai, kuma wannan kuɗi da aka sa wanda suka yi yawa, to gaskiya ya kamata a rage su da yanda mutane za su sauke farillar su, domin shi aikin haji ba abin wasa bane.
Halin yanzu dai Majalisar Dattawa ta baiwa kwamitin kula da harkokin kasashen waje mako ɗaya kacal na ta yi bincike ta dawo da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kun san wannan rahoton an yi shi a cikin shirye-shiryen da suka gabata, mun dauko shi ne saboda ya tuna mutane cewa gwamnati da sun dauki su ma wani mataki akan wannan magana ta ƙarin kuɗin kujera. To dan iya mafa, kafin mu je ga shi bakon da muke tare da shi daga hukumar alhazai, bari mu je ga dan iya mu ji shi ko me yace ne.
Dan iya na gani na yau yace na ikar Allah dai ya ƙara mana bude, don alƙanci a wannan ƙasa fa an jefa talaka cikin gaye sodi. Nace dan iya me ke faruwa ka tare ni yau da wannan kaudi? Yace dan uwa aikin hajin bana ne naji an zuga mai madudun kuɗi, duk ko da yake Saudiya nan fa ibada ake zuwa, don ko babu mai zuwa dan nishadi. Damuwa ta ma wai an kafa wannan hukumar jin dadin alhazai ne dan alhazan su ji dadi. Amma a maimakon haka sai gashi ta jefa maniyatan cikin wani rudi, don ko a da sun sa ran kuɗin aikin hajjin banan kaɗan zai wuce na bara, saboda haka suka dinga sa kuɗi. Kawai sai gashi ya haura miliyan 1.5 da wasu ƴan ƙasa ke ganin hukumar alhazan na buƙatar gargadi, don ko idan haka kuɗin aikin hajjin zai dinga ninkawa, to da wuya ma a samu masu zuwa baɗi. Nace gaskiya dan iya nima kuɗin aikin hajjin banan fa ya kashe mun talaka saboda miliyan 1 da rabi dai gaskiya tafi karfin talaka musamman ma dai a wannan halin kuncin rayuwar da kowa ke neman waraka don haka ma wasu ke ganin wannan yayi kama da dukan da aka tsinka jaka ko da yake dai kuma naji hukumar na ta faman fadin ai akwai dalilan da yasa kudin aikin hajjin banan yayi tashi haka ciki ma har da maganar tashin dalar da tace farashin ta waya kusai ninka gashi kuma tace a banan fa za ta kara wa maniyatan kudi idan sun sauka a maka saboda haka ne ma hukumar ke ganin ai babu wani dalilin da zai sa ƴan kasar su ta kuka sai dai kuma suna ganin duk da haka gaskiya kudin aikin hajjin na bana ya sa dole hukumar ta yi ta shan suka don kuwa a magana irin ta gaskiya maniyatan na bana fa suna ji a jika dan iya ce to Allah dai ya sa su mahukunta su ji wannan kira kada su yi kuskuren jefa koke-koken ƴan ƙasa a kwandon shara don tuni ma tsadar kudin aikin hajjin ya sa wasu maniyata suka ce su kam sun hakura saboda ba su da inda za su nemo kudin da aka kara har ma wasu maniyata na cewa tunda abin ya koma haka bari su jefa wannan aikin haji na bana a babul lalura wasu ma suka ce a maido musu da kudin da suka fara ajewa idan ya so sai su jira ko da yake dai kuma badin ma kila tsadar ce za a kara gani kamar yadda bana ta darma bara don haka dai akwai bukatar hukumar alhazannan ta lura cewa aikin haji fa ibada ce da ba ta da wata magama da gadara don haka dai tunda Allah na kallon kowa to a dinga duba bakin gatari tun ma kafin asara
to dan iya yayin nashi maganar shi wa to kamar yadda muka ce zamu nemo wanda abin ya shafa domin baka yi adalci ba idan duk ka gama magana aikin haji baka kawo ƴan hukuma alhazai ba Maryam to kai tsaye muna tare da kakakin su wato uba assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to zamu so mu ji sunanka a bakin ka
sunana malam ubamana
Me ye mukamin ka hukuma alhazai?
Ni ne babban jami'i mai hulɗa da hukuma da jama'a ta hukumar alhazai ta ƙasa.
To kare ji.
Barka da shigowa.
Barka da shigowa. Yawwa. Barka. To kare ji koken mutane kai ji mun saka rahoto mun saka bayanin abinda mutane suke kallo mun karanto
tambayar
da muka yi musu na sakonni. Kowa wayo kuka shin daga farko me zaka fara da shi? Ina matsalar ta samu asali ne?
Wato gaskiyar matsalar daga gurin canjin dola ne da naira. Abinda nake son mutane su fahimta shine wato kusan kashi 88 na kudin aikin haji da dola ake biya. Dolan nan kuma yana duk wani ɗan Najeriya ya sani yanzu a gwamnatance ma tana naira ne 305 zuwa dola 1. A bara ku lokacin da aka yi wannan aiki tana naira 197. Kaga babu ana magana akwai tsarin kashi 50 a yanda aka biya kudin haji bara. Kuma in ka duba shi kudin haji bara da bana an samu bambancin kusan dola 221
akan kowace dala
bambancin kudin bara da nan bana ya gilma naira dola 225
akan kowace
amma kuma saboda shi canjin naira nan da dola da wannan tashi shi yasa za ga mutane da dama ba za su fahimci me yasa dai wannan aiki haji bana ya tashi ba amma a gaskiyar magana shine rangume aka samu a dolance amma amma saboda canjin dolar da yake ya tashi mutane da yawa ba za su fahimci me yasa to an ce za a yi ragi sai kuma gashi yana abin ya
yawanci akwai kudin da aka samu mutane suka ajiye a kallon miliyan 1 a kallon wanda mutane suka ajiye wasu ma miliyan 1,200 suka ajiye sai kuma daga baya ana tsammanin kila ma har hukumomin ku sun ce fa in ma har da ragi ne za a dan maido da mutane wasu dan abu suna tsammanin haka sai kawai suka ji kari wurin 350 a sama kawai
amma Usman kamar in ban ji shi
ina zuwa tukunna sikinatu kafin wannan abinda nake so shine mutane sun yi wannan tsammanin to sai kuma yanzu suka ce ai gaba daya ma sun gano ku domin sai suka saki wasu sakonni a kan WhatsApp bamu san yanda zaka ce akan shi ba wanda suke magana cewa gaba daya an yi lissafin kudaden da kaza da kaza da kaza 920 da wani abu ya tashi sai kuma ku gana ku kamar karin 500 da wani abu ta hau kana da abin da zaka ce akan wannan sako da ya zama ruwan dare ko ina ya shiga gidan kowa wannan sakonni da suka dinga bin WhatsApp da yanar gizo
eh to ai gaskiya magana in kace zaka biya ta WhatsApp sai suka ka tubaro
shi sa muka kawo ka
to na fahimta alal misali kudin jirgi kamar daga arewa zuwa Saudiya ya kama $1,600 makwanci alhaji a Makka ya tashi $1,153 kudin jirgin nan an samu in ka kwatanta shi da na bara an samu rangwamen $50 wurin kwana kuma an samu rangwamen $66.70 wurin kwana a Madina almusani bari in kwatanta ma bara alhaji ya biya $617 kwana 8 din da zai a Madina amma a bana alhaji zai biya $409.56 an samu rangwamen $197.44 a kuma maganan gurin kwana da muke na Makka an samu bambancin $66.70 dan bara alhaji ya biya $1,167.24 amma bana $1,000 zai biya $53 bambancin shine $66.70 haka an kai maganan kudin jirgi bara a arewa majici ya biya $1,700 kudin jirgi amma a bana $1,000 zai biya $650 ta ganin ma an samu bambancin $50 to haka abubuwan suka yi tafiya guri ɗaya kyau aka samu ƙari shine abin da ake kira United Agent an samu ƙarin naira $48.2
abin da nake son mu ka mana warware mana misali kun riga kun san cewa dala ta yi tsada kafin kuka sa mutane ma suka ajiye farashin cewa ka ajiye deposit cewa miliyan ɗaya koko kaza at least lokacin dala ta yi tsada kafin kuka ce mutane su ajiye kaza duk me yasa ba ku wannan binciken ba daga baya kafin a ce ku ce a ajiye miliyan ɗaya da rabi misali da 200,000 din nan wanda kuma sai daga baya kawai kuka zo ka ce ai saboda dala ta yi tsada ne da ba ku san dala ta yi tsada ba ne sai daga baya ɗan tsakanin wata ɗaya kawai
an dai haka to ba hukumar Allah zai adalci ba abinda hukumar Allah zai tace dama a kowace shekara kuma fiye da shekaru hudu da suka wuce duk lokacin da aka fara aikin haji don ba za a iya biyan kudin nan a lokaci guda ba abinda nake cewa jihohi shine ku karbi kudin da aka bayar bara saboda yanayin yadda dole take ko ba da ce aka yi a karbi nan kashi 50 muke fara karba sai daga ba a nemi kashi 50 cewa Allah zai hukumar Allah zai naji shi ne ku karbi kudin bara in akwai kari za a kara in babu kari in akwai rage haka zami amma ba mu ce wa mutane hukumar Allah zai ba inda ta ce mutane a karbi kudi kaza haka za a biya ba dan ita kanta ba ta da masaniya shi yasa ake cewa a karbi kudin shekara da shuɗe in akwai bambanci hukumar Allah zai zata maida mu ma alhaji kudin shi da jihohi dan alal misali a shekara ta 2015 ai irin wannan bambancin da aka samu ko da aka je Saudi sai da hukumar Allah zai ta kasa ta maida ma hukumomin Allah zai na jihohin nan
an maida musu wasu kudade
naira biliyan 1 da sama da 700,000 so ba hukumar alhazan da gurbin da ce mutum aka kawo kudi kaza shine kudin ake haji gaskiya aka ce haka ba wa hukuma alhaji adalci ba duk ita kanta ba ta sanin to ne sai an zauna an tantance da abubuwa da dama da za a yi wa alhajin a Saudi Arabia
to amma misali yawanci akwai wanda suke irin adashin gata din nan wanda zaka ji an ce mutane suna dan tara kudin su mai kobo da dari anya ko wannan abin da kuka yi ba a sami matsalar a ce kila abin da Bature yake cewa sensitization kila a ce an sanar da mutane misali sai a ce to daga baki kaza zai yi ba kana ga hakan bai taso ba
a ya taso ai ko lokacin da hukumar Allah ta kasa ta ce a fara ajiye kudi alal misali wata biyar ta bayar tace mutum in yana da hali ya dinga ajiye naira 2250 kowanne wata har zuwa watan kudi nake ji lokacin da zan fara sanin ita hukuma za ta nan kudin haji zai tashi ko a lokacin da in aka biya wannan lissafin da hukuma ta gabatar da wannan shawarar ai kudin haji ko a lokacin da mutum zai tara miliyan 1 ne da 2250
to
ba wai a sanar da mutane bane a'a an ce a yi irin wannan ajiya kamar kuma yana gaya ma ita hukuma kullun cewa take saboda ba za a nemi kuɗi lokaci guda a samu hannun mutane ba a dinga biyan kaso kaza kafin lokaci kaza
da kwai tambayoyi da yawa da muke so mai amma lokaci ba zai bari ba gaskiya saboda jama'a suna da tambayoyin da
za ka yi hakuri mako mai zuwa mu dawo gaskiya
kamar
yawa saboda ka san mutane suna buƙatar su ji komai yayi dalla to mu ji a bakin su eh ka san shirin minti 30 ne mun gode kwarai da ka samu lokaci kuma Allah su rana ita Laraba za mu sake dawo tare da kai
Allah shi ne mana
mun gode kwarai a huta gajiya
Sadiya Abdullah ke magana daga nan Katsina. A yau zamu yi dan juice ne dan abin sha na kayan marmari. So da yawa uwar gida dai za ta ga yayin da kayan marmari suke sai dai a yanka ko a yi fruit salad wasu dai haka dai ko da yaushe to ga dan wani canji balle yanzu lokaci ne na mangwaro da wannan shamman din nan. To idan uwar gida ta tashi yanda za ta hada mangwaro da shamman din nan dan ta dan markada su a dan samu canji daga yanayin sauran abubuwa da ake yi idan uwar gida ta tashi za ta sai mangwaranta mai irin tsoka din nan ba wanda ke da zare ba dan wani mangwaron yana da zare bai da tsoka ko yi lugub haka ta fama to sai ta samu mai dan karfi haka ko da yana da taushi ba dai matsala amma ya kasance yana da tsoka sosai jikin shi ba irin mai zare din nan ba idan uwar gida ta tashi za ta fere wannan mangwaranata sai ta yanyanka shi ta aje gefe daya sai wannan shamman din nan da yake yanzu lokacin shi ne kusan ko ina akwai shi gwanda ta bace sai dai shamman din to shi ma uwar gida ta same shi sai ta yanke shi shi ma ta fere shi ta yanyanka sai ta hada tare da wannan mangwara to yanda uwar gida za ta yi wajen markade in ta tashi za ta zuba wannan gwanda wannan shamman da mangwaro a cikin blender ta to maimakon ta sanya ruwa uwar gida sai ta samu irin wannan euro din nan ko first class din nan wannan na cikin sachet da ake saidawa sai ta samu na gwaba koko na abarba ta yi amfani da shi amma kada ta yi amfani da wannan na kwakwa din nan ko na abarba da kwakwa sai dai ta sanya ko na abarba ko ta sanya na gwaba ko na ayaba to sai ta hada shi da ruwa ta dama shi shine ruwan da za ta yi markada wannan mangwara da shamman nata idan uwar gida ta tashi za ta zuba wannan abu a blender wannan ruwan nan da ta hada na euro din nan ko first class din nan to sai ta zuba shi ma in ta zuba sannan sai ta markada abin ta yi laushi za ta markada shi ne mai laushi sosai uwar gida za ta markada shi ne laushi sosai tunda dama mangwaran yana da tsoka yana da laushi haka kuma shamman din saboda haka nan ba zance irin wani burtsatsi ko wani yaya ko wani abu to in ta tashi uwar gida ta gama wannan markade sai ta juya abinta a jog sai ta sanya in tana so tana iya dan sa sukari ballantana ma wannan euro din nan ko first class yana da nashi zakin wanda ba dalilin ma da zai sa ta sa sukari sai uwar gida ta maida abinta a cikin job ta sanya ko bokiti ne ko roba ko wani abu ta kawo flavor irin na gari din nan tana iya sanya na abarba ko na ayaba ta sanya a ciki saboda yana da kaishi sosai sai ta sa sai ta motsa sai ta maida abinta a cikin fridge ta sanya ya dau sanyi wassalamu alaikum wa rahmatullah.
To da fatan mako mai zuwa Allah ya so za a biyo mu aje shin wannan kudade makudai da za a biya zuwa aikin haji shin an ci kudin ko kuma kudin sun cancanta a ci su a haka ko kuma mai da alhaji za su gare da shi wannan da haka zamu rufe shirin dole saboda lokaci za a madada
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sodengi
sai kuma Saida Hamdan da Ibrahim Jarmai da ya hada mu a Facebook live sai engineer mu ne Yuni Usman Ahmad Kabar ke cewa mu zama lafiya da ganin sashin Hassan Murya Amurka Washington DC. Muryar Amurka yau ta cancanci.